Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Da fatan an wani lafiya. Baba Yako makiri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwali da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na ranar yau Asabar 10 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Mahmud da kanun labarai.
Wata kwarya-kwaryar yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin da ke rikici da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki da karfe 6 na safiyar Asabar din nan. Ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ta faɗa yau Asabar cewa dakarun Ukraine sun sami gagarumar nasara cikin sa'o'i 48 da suka shuɗe a farmakin da suke kaiwa yankin gabashi da kudancin Rasha. Gwamnatin ƙasar Somalia ta ce jami'an tsaro sun kawo ƙarshen harin da mayakan Al-Shabab suka kai a wani otel a birnin Mogadishu, babban birnin ƙasar a jiya juma'a.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji sharhi akan dakatarwa da kuma kama gwamnan babban bankin Najeriya CBN Goswell Emefiele.
Ganin irin yadda mutane suka shiga aka rika wayo Allah na lokacin da aka janye tsofaffin kudi aka ce sababbin kudi za a yi, ko ba a fito da sababbin kudin ba, kuma ana zargin shugaba Buhari ya sa hannu an ba da kudade waɗanda za a je a bugo kudaden nan yanda ya kamata, sai aka yi birin-birin kawai ba a bugo su ba, kowa ya zo kai ko dan shugaba Buhari ne ya zama shugaban ƙasa na tabbata zai ce zai binciki wannan abin da ya faru.
To a cikin shirin za ku ma cewa makiyaya da manoma a jihar Jigawan Najeriya sun fara tsokaci dangane da yarjejeniya da hukumomin jihar da na jihar Zandar a jamhuriyar Nijar suka sanya wa hannu domin wanzar da zaman lafiya. Gane za a ji a cikin shirin kuma hukumar sadarwa ta kasar Ghana ta ba da umarnin katse layukan da ba a yi rajistar su ba. Kamar kowace Asabar, yau ma ina tafi da shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar, amma yanzu a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya.
Assalamu assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Wata kwarya-kwaryar yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin da ke rikici da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki da karfe 6 safiyar Asabar din nan. Sai dai akwai fargabar cewa ta yiwu yarjejeniyar ta tsawon sa'o'i 24 ta iya karewa kafin cikar wa'adinta, kamar yadda sauran yarjejeniyoyi makamantanta suka kare a baya. To amma kasashen Amurka da Saudi Arabia da suka jagoranci samar da yarjejeniyar sun yi gargaɗin cewa za su janye daga yunkurin sasantawa tsakanin masu takaddamar muddin wannan kwarkwarar yarjejeniya ta kare. Wani mazaunin birnin Khartoum, Mahmoud Bashir, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na AFP cewa suna neman a kawo ƙarshen yakin ne baki ɗayansa, ba wai kwarkwarar yarjejeniya ta kwana guda ba. Amma masu kula da lamura a kan yakin na Sudan na ganin yarjejeniyar wata dama ce da za a samu sukunin shigar da kayayyakin tallafi ga dubban 'yan ƙasar da ke buƙatar agajin gaggawa. Ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa dakarun Ukraine sun sami gagarumar nasara cikin sa'o'i 48 da suka shuɗe a farmakin da suke kaiwa yankin gabashi da kudancin Rasha. A cikin wannan lokaci, in ji ma'aikatar tsaron ta Burtaniya, mayakan na Ukraine sun sami sukunin kutsawa cikin wasu yankuna da dakarun Rasha ke karewa, sai dai duk da haka nasarorin Ukraine ɗin na tafiyar hawainiya a wasu ɓangarori na Rasham. A wani labarin kuma, mayakan rundunar sojin sama ta Rasha na samun tagomashi a yankin kudancin Ukraine, amma har yanzu ba a kai ga tantancewa ba ko har-haren da take kaiwa ta sama na tasiri a yankunan ko kuma a'a. A wani faifan bidiyo da ya fitar, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya tattauna da shugabannin rundunonin sojin ƙasarsa game da dabarun yaƙi da kuma nasarorin da suka cimma, ko da yake bai yi ƙarin bayani ba dangane da hakan. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa jiya juma'a cewa tana damuwa ainihin dangane da yadda ƙawancen soja tsakanin Rasha da Iran ke bunƙasa. A cewarta, hakan wata dama ce da za ta ƙara ƙaimi ga Rashan wajen farmakin cin zali da take kai wa Ukraine. A cikin wata sanarwa da ta fitar, Linda Thomas ta ce wasu takardun bayanai da Amurka ta samu sun nuna yadda Iran din ke samar da ɗaruruwan dabarun kai farmaki ta sararin samaniya ta hanyar amfani da jirage marasa matuƙa da kuma samar da kayayyakin yaƙi. A cewar Linda Thomas, kayayyakin yaƙin da su ne Rashan ta samu sukuni na kai harhare a kan birnin Kyiv, babban birnin Ukraine, a makonnin da suka gabata. Al'amarin da ya lalata muhimman gine-gine na gwamnati, baya ga kashe mutane da dama da kuma firgita ɗaruruwan fararen hula. Jakadiyar Amurkan a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wannan haɗin kai na Rasha da Iran ya saɓawa ƙudurin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2231, wanda ya haramtawa ƙasashen duniya musayar irin waɗannan makamai, cikinsu kuwa har da mambobi a kwamitin tsaron na Majalisar Ɗinkin Duniya. Labarun duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, biyo bayan dakatarwa da kuma kama gwamnan babban bankin Najeriya CBN Godswill Emefiele, masu sharhi a ƙasar na ci gaba da tsokaci akan matakin da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta ɗauka. Malam Nasir Zahraddin, tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jarida a Najeriya kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum, ya zanta da ni akan wannan batu, yana mai cewa:
To baba, kafin tun ba yau ba mutane ke ta kira tun lokacin tsohon shugaba Muhammadu Buhari cewa a yi wani abu akan wannan gwamna na babban banki. Da farko dai, yanda tattalin arziki ya taɓarɓare, harkar canji ta taɓarɓare, abubuwa da yawa da suka samu tattalin arziki wanda ya kamata a ce wanda yake gwamnan babban banki yana da hannu a ciki, amma ya buris bai kokarin taimaka gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba. Abu na biyu shi ne sanda ya kokarin canja kuɗi, kuma ana hasashen cewa wasu 'yan siyasa aka yi kokarin hana su kai gashi, kuma a cikin hasashen da aka yi da zargin da aka yi ana jin hadda shi kansa shugaba Tinubu an masa wannan abun domin kada ya kai gashi. To kaga waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan da suka haddasa wannan abu da ya faru, kuma da yawa mutane dama suna saka tsammanin cewa ya ma daɗe da aka bar shi ya kai kusan kwana 10 bayan an rantsar da Tinubu ba a sauke shi ba. To saboda haka wannan saukewa da aka yi ba wani abu ne da ya ba mutane mamaki ba.
To kamar yadda ka faɗa cewa cikin abubuwan da ake zargin ya aikata akwai batun sauya kuɗi, to amma akwai tunanin da wasu ke cewa kusan bita da ƙulli ne ake mai saboda ya canja kuɗi da zai iya ya taɓa nasarorin da Tinubu ka iya samu lokacin zaɓe. Ya kake ganin wannan batu kuma?
Ni ba kakakin shugaba Tinubu ba ne, amma a matsayina na ɗan Najeriya mai yin sharhi zan iya cewa kowaye ma ya zama shugaba a Najeriya, ganin irin badakalar da aka yi, ganin irin yadda mutane suka shiga, aka rika wayo Allah na lokacin da aka janye tsofaffin kuɗi, aka ce sababbin kuɗi za a yi, ko ba a fito da sababbin kuɗin ba. Kuma ana zargin shugaba Buhari ya sa hannu an ba da kuɗaɗe waɗanda za a je a bugo kuɗaɗen nan yadda ya kamata, sai aka yi birin-birin kawai ba a bugo su ba. Kowaye ya zo, kai ko ɗan shugaba Buhari ne ya zama shugaban ƙasa, na tabbata zai ce zai binciki wannan abin da ya faru.
To kana ganin wannan matakin da aka ɗauka ba zai zama irin abin da aka saba gani a baya bane, a ce an kama mutum da ko kuma ana zargin shi da batun rashawa, gobe kuma kaji an sake shi, magana ta sha ruwa kenan ba?
Yanzu dai farkon takun shugaba Tinubu kenan muka gani, kuma irin abubuwan da ya tunda ya hau za a ga cewa ya nuna cewa shi da gaske yake yi. Kaga yana shigowa ya maganar janye tallafin man nan, kuma ya yi abubuwa da yawa, ya tara shugabannin harkokin tsaro ya gaya musu cewa shi ba zai ɗau yadda ake damar da babu haɗin kai tsakaninsu, kuma ya san cewa harkar tsaro idan ana so a ci gaba kuma a sami kai ga gaci, to ya kamata kuwa a ce sun haɗa kansu, kada a ce wannan yayi nan wannan yayi can, to kaga ba za a iya haɗa bakin zaren ai wani abu tartibi ba. Saboda kaga za mu iya cewa juma'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganewa.
Malam Nasiru Zahiruddin kenan tsohon shugaban kungiyar yan jarida a Najeriya. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwa da Facebook da Twitter da mai Instagram. Yanzu ko ga mamun da ci gaban labaran duniya.
Gwamnatin kasar Somalia ta ce jami'an tsaro sun kawo ƙarshen harin da mayakan Al-Shabab suka kai akan wani otel a birnin Mogadishu, babban birnin kasar a jiya Juma'a. Kafofin labarai na gwamnati sun ba da rahoton cewa dakarun gwamnatin sun yi nasarar murkushe mayakan na kungiyar Al-Shabab kana daga bisani suka ceto adadi mai yawa na fararen hula da ke cikin otel ɗin. Sai dai babu wani ƙarin bayani kan ko rayuka sun salwanta ko kuma aka sun haka. Tun da fari dai daraktan hukumar ayyukan jin kai ta kasar ta Somalia Abdulkadir Abdulrahman ya faɗa wa kafofin labarai na kasar cewa jami'ansa sun karbi fiye da mutane shida waɗanda suka jikkata ainin. Ganau sun faɗa wa sashin Somali na muryar Amurka cewa masu kai harin sun fara ne da cilla ababen fashewa guda biyu a gefen harabar otel ɗin, kana daga bisani suka bi baya da harbe-harben bindigogi. Tuni dai kungiyar ta Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin. Jiragen ruwa ɗauke da jami'an tsaro da ke sintiri gami da dakarun sama da ke shawagi a samaniya sun yi dirar mikiya tare da yin ƙawanya yayin yunkurin garkuwa da mutane a tsibirin Kaohsiung da ke kudancin Taiwan. Tsibirin shi ne wurin da mayakan sojin Taiwan ke gudanar da atisaye a kai a kai. Al'amarin wanda ya faru a yau Asabar na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karuwar matsin lamba daga China game da sha'anin soja da kuma takaddamar siyasa. Beijing na ƙara ƙaimi ta hanyar kai kutse da jiragenta na yaƙi zuwa sararin samaniyar yankin na Taiwan wadda ta mallaka a baya, kuma take shan alwashin watan wata rana za ta farfaɗo da ikon ta a yankin. A tashar jiragen ta Kaohsiung, dakarun tsaron ruwa da na soja da kuma 'yan sanda sun murkushe yunkurin sace mutane a gaɓar ruwan tsibirin.
A gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. Makiyaya da manoma a jihar Jigawan Najeriya sun fara tsokaci dangane da yarjejeniyar da hukumomin jihar da na jihar Zandar a jamhuriyar Nijar suka sanya wa hannu na wanzar da zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya da suke zirga-zirga a sassa wato na jihohin guda biyu da ke makwabtaka da juna. Mahmud Ibrahim Kwali na ɗauki da ƙarin bayani.
Bayan wani taro na yini uku a dutse babban birnin jihar Jigawa wadda masu ruwa da tsaki daga jihar Zindar da Jigawan suka halarta, an tattauna kan matakan magance matsalolin da ke haifar da takaddama tsakanin makiyayan da manoma sakamakon zirga-zirgar da makiyayan kan yi da dabbobinsu a sassan jihohin biyu. Alhaji Idris Ya'u mai unguwa Jaga da ke zaman shugaban kungiyar manoman Najeriya reshen jihar Jigawa na cikin mahalarta taron.
Wanda yake faruwa lokacin da ruwa zai dauke na sama a jejin Nijar, tafki-tafki inda Fulani suke hin ruwa suke diba ya kare, dole za su shigo Najeriya inda ruwa yake a tafki-tafki da kogi. To a wannan hanyar shigowar a nan ne ake samun fitina tsakanin manoma da makiyaya. To shine aka zanna tsakanin gwamnatin Zandar ta Nijar da kuma gwamnatin Jigawa ta Najeriya, aka zanna aka kulla wata yarjejeniya kan cewar a rike Fulanin nan har sai nan mun yi girbi, mu ma kwanakin ya shiga an ƙara kamar wata biyu tukunna su yigo. Sai aka to me zai sa a rike su a nama musu ruwan da za su na haya in sun yi kiwo? Akwai abinci a Nijar amma babu ruwan sha, tafki-tafki ya zo. Mun je ragunsu can Zandar an ɗaura wannan magana, kuma yanzu ne aka meka ta Ministry of Justice na Jigawa suka tabbatar da wannan abubuwa da aka yi, suka tabbatar an yi shi akan shari'a. Gwamnan Jigawa ya sa hannu, gwamnan Zandar ya sa hannu.
Ga alama dai su ma makiyayan sun yi na'am da kunshin yarjejeniyar har ma suka sha alwashin wayar da kan mambobinsu. Adamu Idris Babura shi ne shugaban kungiyar Meti Allah a jihar Jigawa.
A farfaɗo da wannan Bursalin da wannan gurin zango-zangon su duk za a farfaɗo da shi domin a sama musu sauki yanda za su fice lafiya lau ba tare da sun taɓa gonar wani ba ko an samu mashkila tsakaninsu da wasu manoma. mu makiyayen za mu je musamman da mu yan kungiya da sarakunan mu da sauransu duk za a je a samu gurare da za a ke fita don fadakar da makiyaya akan wannan abu. Akwai lokuta duk da aka aje za a je a sanar da su har a kan dajin da za su taru an aje lokacin duk da za a je a yi musu fita a sanar da su kan waɗannan abubuwan duk da aka yi.
Sai dai a cewar Alhaji Idris Ya Ujaga, bayan gangamin wayar da kan mambobi akwai bukatar masu ruwa da tsaki su himmatu wajen bibiyar tabbatar da cewa ana aiwatar da abubuwan da aka amince a cikin yarjejeniyar.
Su shugabannin makiyaya na can Nijar da suka zo da shugabannin makiyaya nan namu na Jigawa da mu shugabannin manoma na Jigawa da shugabannin manoma na Nijar yadda aka haɗa aka yi abin in dai za a ci gaba a dore da shi ana bibiyar shi akar ana neman su ana zama da su ana ga lokacin da aka ajiye suna fita daga nan a June, July suke fita su koma Nijar. Lokacin da suke dawowa September zuwa December suke dawowa. In Allah da za a samu saukin abin kashi 70 zuwa kashi 80.
Ƙananan hukumomin silatan karkar da Megatari da kuma Birniwa a jihar Jigawa na kan gaba wajen fuskantar tarzomar makiyaya da manoma a duk shekara. Kuma su ne ke kan iyakar Jigawan da jihar Zandar ta Jamhuriyar Nijar. Mahmud Ibrahim Kuli, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kuli da wannan rahoto. Ma'aikatar sadarwa ta kasar Ghana ta bada umarnin katse layukan waya da ba a yi rajistar su da katin zama ɗan ƙasa ba. Batun da ya ja hankalin kakakin majalisar wato dokokin kasar Ghana kenan Alban Sumana Babin. Ghana yawancin al'umman ƙasar sun bayyana damuwa akan haka. Hawawu Abdulkarim na ɗauki da ƙarin bayani.
Ministan sadarwa a Ghana Islahusu ta sanar da majalisar dokokin Ghana cewa sama da layuka wato SIM card miliyan 28 ne aka yi nasarar yin rajistar su tun bayan fara aiki rajista wanda ake amfani da katin zama ɗan ƙasa wato Ghana card wajen yin rajistar. Ta ce aikin rajistar layi wato SIM card na ƙasa baki ɗaya wanda aka fara a ranar 1 ga watan October shekara 2021 zai taimaka matuƙa wajen bunƙasa da gina rumbun adana bayanai wanda zai taimaka wajen dakile ayyukan damfara da kuma duk wani mu'amalar cire kuɗi na layi. Samuel Nate George dan majalisar mazabar Ningo Pram-Pram ya bayyana damuwarsa a gidan majalisar dokokin.
Over 8 million SIM cards that have been disconnected.
Sama da layukan mutane miliyan 8 ne aka dakile wanda yanzu aka ba su aiki. Cikin har da layin kakakin gidan majalisa ba mataimakinsa ba fa kakakin majalisar da kansa an kasa layinsa duk da cewa an rajista layin da sunan majalisar dokokin Ghana. Muna da alkalai, lauyoyi, likitoci, kan majalisu wanda layinsu baya aiki yanzu haka har da ni da kaina layi dina baya aiki. Ni zababben dan majalisar wakilai na Ningo Pram-Pram a nan kasar Ghana. Muna kira ga hukumar tantance bayanai ta kasa ta taimaka ta muna katin shedan zama dan kasa wato Ghana card. Mai girma kakakin majalisa yana da kyau ministan sadarwa ta yi ma wannan gidan majalisar bayani yau domin abin ya shafi rayuwar mutane. Kudin mutane na cikin layi dinsu da aka dakile kudin da suke amfani da shi ne yau da kullum. Wasu daga cikin waɗanda aka dakile wa amfani da layin wayar salula a Ghana sun bayyana yadda wannan matakin ya shafi rayuwarsu da duk wani harkokinsu na yau da kullum.
Sunana Rukaiya. Aka block na nete tun karfe biyu kafin zo gida yi magaruba. Na ce yaya suka aka block wai menene me nace ga abin na gwada nan ga ina show kamar na register. Sanawa akwai code ne da aka buga. Wai na tece da suka bari na koma na ba da 10 city tukuna ka bani sabon sim.
Ide sunana Alhaji Ali Muhammad SIM card din ga kamar su mu haka da ya taba mu gaskiya ya kamuna damuwa sosai saboda zaka ga harakoki namu da yawa ya tsaya kuma abinda kanshi ba karamin abu ne ka je ka samu ba kamin ka sami ma yin kadin ma shi ma masala ne.
Sunana Muhammad Mamus. Gaskiya dai abinda gwamnati ya dai bai gyara mana ba saboda kudaden mu na kan waya kuma muna kasuwancin mu isa yanzu to an block mana SIM card ba mu iya mu cire kudin mu iya mu juya mu samu abinda muke so mu ciyar da iyalin mu.
Ita kuma ministan sadarwa Isla Owusu yayin bayani a gidan majalisar dokokin Ghana ta nuna ana daukan matakan yadda za a dawo da waɗanda kudaden su ya makale a layukansu.
MNOs are working with the Bank of Ghana to ensure that these subscribers can retrieve their funds.
Muna aiki tare da ma'aikatan sadarwa da babban bankin kasar Ghana domin a tabbatar da an dawo da mutane da kudaden su ke cikin layukansu da aka dakile. Na kuma ji wasu na korafin cewa duk da cewa sun yi rajistar layi din su amma an kase. Yawancin waɗannan mutane su ne suka kasance waɗanda ba su kammala kashi na biyu na yin rajista ba. Irin waɗannan mutane ya kamata su tuntubi ma'aikatan sadarwa ta ƙasa don warware matsalarsu. Kuma akwai waɗanda muka cire sunayensu daga dakile layukansu waɗanda suka hada da 'yan ƙasar Ghana da ke aikin wanzar da zaman lafiya wasu ƙasashen da ma'aikatan harkokin wajen ƙasar da duk wani jami'in diplomasiyya a Ghana. Akan maganar dakile layin kakakin majalisar dokokin ƙasar da sauran 'yan majalisu, za mu aiko ma'aikatan sadarwa domin kammala aikin rajistar layukan waɗanda abin ya shafa. Daga ƙarshe dai ministan ta ce ta bayar da wa'adin wata ɗaya kacal ga waɗanda ke sana'ar aika kuɗi ta waya da su rajista ko kuma ta dakile su kafin ƙarshen wannan watan Yuni shekara 2023. Hawa Abdulkarim Yankwani, muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Dawo lafiya a yau zai duba batun alƙalumar da hukumar 'yan sanda mai kula da motoci ta ƙasar Ghana ta fitar, inda mutane 544 suka mutu a watanni uku farkon wannan shekara, lamarin da ya tada hankalin al'umman ƙasar. Akan haka ne kuma muka tuntubi Isa Ali, shugaban ƙungiyar Insula mai fafutukar kiyaye hatsarin ababen hawa a ƙasar Ghana. Ko menene babban aiki da su ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke fafutukar kiyaye hatsarin za su yi a wannan shekara domin dakile yawan hatsarin a ƙasar?
To shekaran gade san ce mun shirya harkoki da dama, amma kamar yadda na faɗi da zu saboda ba arziki mu bai da yawa, ba mu iya mu yi harkoki da dama. Abinda yanzu dai mu shekaran ga mun ka sa sai mu ce himman mu kai shine na farko. Shi batun na'uran da muke gwadawa, muna kiran gwamnati ta yi kokari ya so a bar wannan ta yi aiki na farko kenan. Sa'annan kuma na biyu kuma za mu ci gaba da falkar da jama'a a gidajensu kan radio, kan television, kan internet, shi ne social media, Facebook da Twitter, duka muna amfani da wannan, muna kiran hankulan jama'a. Sannan kuma za mu saya sayin daka kan kungiyoyin da mu ce jami'oyin gwamnatin da ya fi su yi aiki, za mu saya kansu sosai ya so su yi hayyukan da an ka sa su su yi, saboda kowane wata dai ana biyansu. Dai gwamnati na biya kuma cikin wannan harajin tax kenan, kamata ne su yi aiki. Sannan sai mu ce na karshe dai kira dai muke kira mu ma jama'a kuma a zo a taimake mu, iya so mu duba yadda za mu yi mu rage wangazarori kan titi, saboda in mun ka duba mutane 544 ai ba karamin lamba ba ne, kamata ne mu duba mu rage wanga namba kenan, iya so gari ta samu ci gaba. Saboda cikin wanga jama'an da suka rasa rayukansu, akwai wadanda sun ke zuwa jami'a, akwai wadanda sun ka kare jami'a, akwai wadanda sai mu ce doctors, akwai engineers, akwai jama'a da dama, akwai wadanda gwamnati ta bata arziki kai ta aka karantar da su, akwai wadanda iyalansu ma sun ka duba su sun ka kai su makaranta, saboda gobe su ma an sun kai girma iyalan kuma da jama'a su ci amfani. Amma saboda hasari kan titi mun yi rashi wanga mutane duka. Mun ka duba irin sai mu ce bashi ko arzikin da gari duka baki daya ke batawa ko ke batawa kai wanga hasarorin da ake yin gaskiya ya kawo mana damuwa. Saboda shi kirawa muke kira jama'a baki daya da gwamnati da kungiyoyi da yan arziki duka su zo iya so mu hada an kullun mu magance wanga matsaloli kan titi. Ni ma na gode sosai. Salamu alaikum.
Madalla a gaida Isa Ali, shugaban kungiyar Insula mai fafutukar kiyaye hatsarin ababen hawa a birnin Accra. A mako mai zuwa kuma za mu shiga tarayyar Najeriya, inda hukumar kiyaye hatsarin ƙasar ta Road Safety ta ce sama da mutane 40,000 ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon hatsarin ababen hawa a Najeriya. shugaban hukumar kiyaye hatsara ta road safety a Najeriya Dauda Biyu shine bayyana haka a birnin Abuja yayin gudanar da bukukuwan mako na kare hadura na Majalisar Dinkin Duniya a karo na 7. Ya ce irin waɗannan haɗurran kan titunan su ne ke haddasa mace-mace da kuma nakasar al'umma a ƙasar. Ya kuma ce mutane miliyan 1,300,000 ne suke mutuwa yayin da sama da miliyan 50 suke jikata a duk shekara a faɗin duniya. A cewarsa babu wata barazana ga mutane masu shekaru 5 zuwa 29 kamar haɗurran ababen hawa domin ɗaya daga cikin mutum huɗu da ke mutuwa na faruwa ne tsakanin masu tafiya da kafa da kuma masu keke. A Najeriya sama da mutane 40,000 ne ke mutuwa a duk shekara sakamakon wannan annoba da za a iya kauce masa, inji shugaban. Shugaban na Road Safety ya ce Majalisar Dinkin Duniya ta tsara wani shiri na duniya na shekaru 10 na ayyukan kiyaye hatsara na shekarar 2021 zuwa 2030. Ya ce Majalisar Dinkin Duniya na da manufa ta kiyaye hatsara ta rage mace-mace da jikata ta ababen hawa wanda zai kai kashi 50 cikin 100 nan da shekarar 2030. Hukumar Road Safety a Najeriya na yin haɗin gwiwa da Hukumar Lafiya ta Duniya da Ma'aikatar Kiwon Lafiya ta Tarayya da Majalisar Dinkin Duniya na shekaru 10 na ayyukan kare hatsara da rauni don bikin makon da ayyuka daban-daban. To sai a biyo mu a sabon mako idan Allah ya kai mu domin yin wani sabon shiri. Yanzu a madadin Isa Ali, shugaban kungiyar Insula mai fafutukan kiyaye hatsara a birnin Accra da daukacin ma'aikacin sashen Hausa musamman Jumbe Hamza da ya haɗa mana sautin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla, yanzu ku ga shirinmu na gaba. To za mu faru da saƙon Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A. Adam Gashuwa. Suka ce kama gwamnan babban bankin Najeriya CBN Goswell Emefiele da jami'an tsaro DSS suka yi. Tabbas dama Hausawa sun ce sun tsunde sha ruwa shine ruwa ka ɗauka. Saƙo na gaba ya fito daga Shehu Adaburi Jau. Ya ce shin wai masu yaɗa labarai cewa mutum ya mutu a shafukan sada zumunta alhali kuwa bai mutu ba, ribar me suke samu? To ai mutuwa dai hanya ce ta kowa. Idan baka bita yau ba za ka bita gobe, saboda haka ya kamata a kiyaye. Sako na gaba ya fito daga Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a jihar Bauchin Tarayyar Najeriya. Ya ce salam VOA Hausa. Hakika dakatar da gwamnan babban bankin Najeriya wato Goswell Emefiele da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi abin yabawa ne matuka. Allah ya sa hakan shine alheri ga al'ummar kasarmu Najeriya, amin summa amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Nazifi Ibrahim Rogar Malam Shagari. Ya ce muna maraba da ganawar da aka yi tsakanin bangarorin kwankwaso da gwamnati mai ci yanzu, saboda ai duk ana siyasa ne don kawo ci gaba mai ɗorewa a Najeriya. Da fatar jam'iyyar APC za ta ci gaba da haɗaka da duk wanda ke so ya kawo ci gaba a ƙasar. To madalla, yanzu ko ga Mahmud ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Wata kware-kware yarjejeniyar tsagaita wuta da bangarorin da ke rikici da juna a Sudan suka amince da ita ta fara aiki da karfe 6 safiyar Asabar din nan. Sai dai akwai fargaba cewa ta yiwu yarjejeniyar ta sa'o'i 24 ta iya karewa kafin cikar wa'adinta, kamar yadda sauran yarjejeniyoyi makamantanta suka kare a baya. Ma'aikatar tsaro ta Burtaniya ta faɗa a yau Asabar cewa dakarun Ukraine sun sami gagarumar nasara cikin sa'o'i 48 da suka shuɗe a farmakin da suke kaiwa yankin gabashi da kudancin Rasha.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Idan Allah ya kai mu da dare kenan za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu wanda ya shirya ya kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Patrick, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. A saurare mu a shirinmu na dare. Assalamu alaikum.